babban garkuwansa, babbar abin da ya fi bukata a duniya shine dagewa daga kufa da yin addu'o'i da mayar da lamari ga Allah yayin da wani abu ya samu da shi, in ma mai daɗi kuma musamman ma marar daɗi. Ina ba ta an gane, domin hakan ne kaɗai zai sa a samu tsira da kuma ɗauki daga Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan kuma kayi addu'o'i, sai ka ɗauki matakan da ya kamata a ɗauka na cimma abin da ake so a cimma. Kamar yadda mun sha karantawa dangane da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina fata an gane, mun riga mun gane cewa addu'a makami ce mai girma, amma ita kaɗai kuma ba ta isa, sai ka haɗa ta da ayyuka da ya kamata ka yi don ka samu cimma nasara ga dukkan buƙatunka. Ina fata an gane. وفي مثل هذه المواقف أشد ما تكون هدفه إليه ما ليس سوى مسمم كما إلو مدنى مغلالي نفس كنتر مجيازا أيادي أكان أبو كنغابا ما أنا مسمم أيادي نبتيس قول بلائي وتمسيفر دا بامي إيه كاوكي أكسن شئدن با الله وذل داجي واد الدعاء إلو ونينيي تببن أبني مكانيني لجرما ديك ما تمسين يلقف قريشي yace wallahu ta'ala la yuklifu wa'dahu, lalle shi Allah madawaki baya karya alƙawarinsa, baya saba alƙawarin da yi. Allah yayi alƙawari cewa zai taimaki musulmai, zai taimaki mu'minai masu taimakon addininsa. Ina fata an gane. To abin da ke jawo ka ga wani lokaci abu ya harɗe kuma kamar taimakon Allah ma bai zo musulmin ba, to ba wai daga Allah bane abin, daga su musulmin ne. Sun ibin hanyar da manzon Allah ya koyar ni sallallahu alaihi wasallam. Ina fata an gane. Shi kuma duk irin da kace kana musulunci, idan baka bi tsarin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama, ba za ka ci nasara ba, ko manka bai tafi daidai ba. Da haka ko kana ikilarin kai sunni ne, kai ahlus sunna ne, kai salafiya ne, amma aikinka kuma ya sha bamban da yadda manzon Allah ya karantar ko ya koyar yace ayi, to za ka sha bakar wahala a duniya. Ina fata an gane. Kuma ku yi tsarin da Ubangiji ya tsara wa duniya da tafi a kansa, kuma sai turo manzon Allah da kowa su kada kamala a wurin hali da fahimtar rayuwa da kuma sanin me ya kamata a yi don ya koya wa duniya abin da za a yi a samu tsira a zaman duniya da kuma lahira. Ina fata an gane. Za ka gane ta wani ko faɗa tsakanin musulmi da ba musulmi ba. Haka kuma a mafi yawan lokaci ko wasu lokuta musulmin su ne suke shan bakar wahala a hannun waɗanda ba musulmi ba. To wannan ba ya nuna cewa Allah ya saba alƙawarin da ya cewa zai taimaki mu'minai ba ne ba, a su musulmin ne a wannan lokacin ba su bi tsarin da manzon Allah ya koyar na a yi yaƙin makarantar. Kuna gane ba? Shi yasa dole a sha bakar wahala. Duk lallai zabi da yake faruwa Isra'ila da Palestine abin bakin ciki, kullum ta Allah kashe mutane ake bayin Allah cikin kaskanci da shiga takaicin rayuwa. Ko ga yunwa, ga sanyi, ga tsoro, ga kisa, kullum yi musu aiki ba ji ba zai. To haka wannan ba wai alƙawarin Allah na ba da nasara ba ne da yi ba, tsarin da suka bi ne su shuwagabannin cokano faɗan ba su bi tsarin da manzon Allah ya bi ba. Shi yasa ku duk wanda ya saba manzon Allah, Ubangiji ya alƙawarin cewa duk wanda ya saba wa manzon Allah bayan ya san tsarin manzon Allah sai ya kiri, to wallahi ma tawalla, ko yawa abin da ya dangalo kansa shi za a dangala masa, zai sha bakar wahala a duniya. In kuma ba ma yayi sa'a ba, in bai bi tsarin ya zo ya tuba daga baya ba, to a lahira ma mutum sai ka ga shiga bakar azaba Allah kiyaye. Da haka so ake a komanka ka bi tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan nake ta kuka cewa rayuwa ta yi tsanani, ana shan wahala, ana kaza, gaskiya ne ana ta shan wahala, amma alƙawarin Allah ne in dai za ka bi tsarin da ya turo manzon Allah a kansa, to kai ɗin sai Allah ya masa sauki. Allah ba da bari ka sha wahala ba. Biyan da ake wannan kukan da bala'in da musifar, in za ka bi tsarin da Allah ya turo manzon Allah a kansa, ka yi ƙoƙari ka je ka koya kuma ka ɗabbaka shi, to tabbas sai Allah ma afuwa, ba za ka san kuncin rayuwa ba kai. Domin duk abin da ta soma sai Allah ya sa ma albarka ya taimaka ka kayi abin cikin kwanciyar hankali. Ina fata an gane. Ba bala'i kamar abin tashi na uzurin rayuwa na bukata, kuma ba kai da abin da za ka yi. wannan shine asalin bala'i a cikin rayuwar dan adam. Amma idan ka bi tsarin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk tsadar da za a yi a duniyar kai din sai Allah ya masa shi, sai ya sawa rayuwarka albarka. Dan abin da kuke samu din bai kai ya kawo a ido ba, amma sai Allah ya albarkace shi saboda ka kiyaye tsarin Allah da manzonsa. Mai ba za ka kiyaye tsarin Allah da manzonsa ba, duk abin da za ka samu to ka riƙa shiga musiba da wahala da bala'i da baƙin ciki kenan. Ubangiji Allah ya kiyaye. Lalle Ubangiji ya faɗa cewa wala yansuranna Allah man yansuruhu inna Allah la qawiyyun adid, tabbas Ubangiji zai taimaki duk wanda ya taimaki addininsa, duk wanda ya tsaya akan bin tsarin Allah da bin tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ji kokarin ciyar da addini gaba dan yar damar da Allah ya bashi, kowace iri sai ya ga cewa yana ciyar da addini gaba iya damar da Allah ya bashi, to Allah ya alƙawari sai ya taimake shi a duk kuncin da za a shiga na rayuwa, duk yanayin da za a juya a rayuwa sai Allah ya taimake shi. Ina fata an gane. Malamai suka ce wani abu da Allah ma yake yi wa malamai masu da'awa ta sunna, duk mutumin da yake yin kokari a gurin yada addinin Allah a bisa sunnar manzon Allah, zaka ga cewa Ubangiji yana ƙara masa haiba da kwarjini. Wani lokaci ma sai bayan ya mutu ma mutuncinsa da kimarsa ke ƙara fitowa idan duniya, in dai ya bi tsarin da manzon Allah ya bi. Ta yi san da yake raye yake yin kokarin, ba a matsan shi ba, ba a magani. Ina fata an gane. Amma saboda dan Allah ya yi kuma yana bin tsarin manzon Allah ne, sai kaga bayan ya mutu ma da shekaru da yawa Allah na ɗaga mutuncinsa, yana kuma amfanar ko isar masa da aikin da ya yi bayan ya mutu. Allah ba zai yanke wannan aikin ba. Kisa duk abin da za ka yi, ka yi domin Allah, kuma ka yi shi a tsarin da manzon Allah ya koyar. Kar ka nemi a yabe ka ba ruwan kuma da ka ba wani haushi, kawai dan Allah kake yi. Allah sa mu yi haka. Yake saboda shi Allah, inna Allah la qawiyyu, lalle Allah ne ƙarfi ne, azizun mabwayi ne, babu wani abu da ke gagarar Ubangiji. Duk abin da Ubangiji ya tsara zai yi, ba wanda ya sai hana shi. Na fata an gane. To ga shi me ke kawo rahisin nasara, shine tsarin mutanen ne ba su bi tsarin da Allah ke ba da nasara ba, ko kuma sun bi tsarin kuma suke gadan haƙuri. Allah yake cewa kan addu'o'i, yace ku Allah na kafan addu'ar ɗayanku matukar bai gadan haƙuri ba, yace na yi addu'ar ma ne har yanzu Allah bai karba ba. Ba suna faɗa ba, to in ka faɗa wannan shikenan sallah rabu da kai, domin shi tsarin Allah baya gaggawa, kuma ilimin Allah yawa ne da shi. Abinda kake roƙa a yanzu a ilimin Allah ya san, in ya baka abin a yanzu matsala ce a gunka, ko halaka ce ma. Ina fata an gane. Sai wala Allah ma ka roƙi abu, kai ta roƙon ma har ma ka mance abin, ma ka shiga wani uzuri, sai bayan shekara 10 ko 20 kawai zaka ga abin da ka roƙa ta wani lokacin kuma zai Allah yake baka shi. Dukkan Allah yana da iko kan wannan abu. Sai san zaka roƙi Allah, ka roƙe shi da tsan jabin nan, tsantsar tawari ga Allah da kuma yaqinin cewa Allah zai amsa maka, ka bar mar ikon sa kawai. Kuma ta yi ku roƙi Allah, abinda kake roƙo ya baka shi, kuma ya tsarin da ya kaddara da ya kaddara ma akwai wani bala'i gagalimi da zai same ka. So wannan addu'ar da kake yi sai Allah ya karɓe ta, sai tunkuɗe wancan bala'in. Ko haga kai baka sani ba, sai ka ce kai ka ci addu'ar mu har yanzu kai baka samu karaɗin ba. Ko kai mutum ya ce wai mu dai mun lako mutane duniya, wannan rashin tarbiyya ne. Ai to ka ce ga wannan magana. Ko kuma inda rai akwai rabo, ko inda ba mutuwa mutum ya yi ba a fi dare da tsammanin zai samu wani abu, wani ba sai ya ɓuwa ma yake samun kuɗin ba. Ko amma dai ya ce ai gwara Allah babu muna cikin samartaka. Ko yauwa, ta amma da jin ni'imar Ubangiji tsufa ya zo kuɗi ya zo akwai matsala ce ba. Ko ta amma da ya fi kuma tsufa ya zo talauci ya zo, ai ai wani mutum sai gigi ce ma ya hagu. Allah Ubangiji ya kiyaye. To dai da ka roƙi Allah a cikin kowane yanayi bisa yaqini da kuma tawari'u da take sharɗan karɓan addu'a, tabbas Allah kawai ya karɓa. Shi yasa karka ce ni na yi ta addu'ar ma ni har yanzu ban ga ɗauki ba. In ka faɗi wannan shikenan ka karya al'amarinka tsakaninka da Allah, sai Allah ya barka da dabararka. Ubangiji Allah ya kiyaye. Ya ce wa hadha yad'ul muslimina ila an yu'ahku ila ayyi lalani an ya'khalu anfusahum ila sallallahi ta'ala wal istiqamati ala dinihi. Malika da to haga wannan yana kiran mu'mine ne gabaki daya akan su sa ransu su daura ransu a wurin cewa tabbas Allah zai ba su zai kawo musu dauki a duk inda suka danci kansa cikin kuncin rayuwa. Ko shi yasa wani a wani guri Allah ba da labari dangane da musibu da suke faruwa a duniya, dan adam ya shiga kangin rayuwa ya ta addu'a har gaji kamar yana so ya gaji, sai Allah ya rarra shi mu yace am hasibtu an tadkhulul jannata walamma ya'tikum rusuluna kamar min qablikum, kamar ka tambaye ubangiji ya Allah ne yasa ne su yace musakumul ba'sa wadarra wa zulzul, haka dai wadannan kalmomin ba sai maka fasara ba, ko baka jin larabci ka san dai fasara ba, ba da ide ko yace hatta ya kula rasulullahi amanu mahu mata nasrullah, yace kuna tsammanin ku shiga aljanna haka kawai salin Allah nan ka ce kai imani kai kana Allah bar maka ka ta jin dadi a duniya ba matsala kawai dan kana kan sunna ba jarabawa ba kunci ba dunya ba talauci ba kaza ba kaza, kawai salin Allah tun kafin jaraba da aka yi wanda suka zo kafin ku ba same ku ba, ya Allah ne ya same su yace al ba'sa'u wad darra'u, talauci da dunya da matsalolin rayuwa ko ba shi bane, wa zulzulu aka girgiza su fitintunu suka musu yawa, ko ga talauci ga dunya ga akalika ga bukin ciki ga firgici ga tsoron lokaci duk sai Allah ne ga dama sai hada maka kamar da wata shekaru aka jarabe mu anan yanki kuma muka ta addu'a Allah ya zikam ya yayi mana, muna roƙon Allah ya ƙara yaye shi a duk inda mutum yake rayuwa ya yaye musu kuncin rayuwa da bakin ciki da kuma shiga damuwa, ya ubangiji Allah aka ci shiga damuwa har annabi da yake rayuwa a cikin mutane a lokacin da shi da matan suka ce wai mata nasrullah suna fa da yakini Allah zai kawo taimakon, amma yaushe an gaji saboda dan adam yana da gajiyawa, Allah sai ce ala saura inna nasrullahi qaribun, taimakon Allah na nan kusa da ku kuma sai Allah ya kawo shi, to har yake nan kai ma duk da kaga cikin kuncin rayuwa da kakalika yi talauci jinya musibu, to kai dai ka koma ga Allah da gaske, ka koma ga tsarin da manzon Allah ya koyar na yin hakuri da yin addu'a da dagewa da azkar din da manzon Allah ya koyar cewa duk wanda ya shiga cikin kunci da damuwa in ya rike su to Allah zai fitar da shi. Ko daga cikin su manzon Allah ya faɗa cewa akwai addu'ar dan uwana annabi Yunus, duk wanda ya shiga damuwa in yana karanta ta tabbas Allah zai yaye shi. Ko wata addu'a ta manzon Allah haka sai Allah ya ba mu labari cewa yace wa zannuni iz zahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi zulumati allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin thalathni fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham wa kadhalika munjil mu'minin, malaik annabin Allah ne ya shiga cikin kuncin rayuwa da matsatsi da bala'i, annabi Yunus kenan ko sahibul hut kenan, ya aka jefa shi a cikin teku Allah ya turo kifi ya hadiye shi a teku, ko wala teku kadai kansa Allah ya faɗa cewa duhu ne kan duhu, sai teku kadai duhu ne akan duhu kusan linki wajen uku ko nawa, sannan kuma gahi a cikin teku ma a cikin cikin kifi kaga zulumatun ba'daha faqa ba'din kenan, amma a lokacin sai ya tabbatar da cewa ba wanda zai fitar da shi daga wannan bala'in da yake ciki, sai ubangiji sai ya kira Allah kai tsaye yace fanada fi zulumati, sai ya kira ubangiji yana cikin dufai duhu akan duhu yace ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin, wannan addu'a idan ka rike ta duk kuncin da ka shiga a duniya to sai Allah ya yi ma, ai ban jin cewa akwai wanda zai shiga cikin kunci makamancin na Nabi Musa, zai yi wahala zai wahala ku illa ya kace an daure mutum a wani prisoner ake teku ai ga a cikin cikin al'umma kuma dole a ga masa abinci ci ko a bashi ruwa ta amma shi wannan a cikin cikin kifi, amma da ya koma ga Allah Allah ce fastajabna lahu, a wani guri laka ta walaula annahu kana minal musabbihin lalabira fi badanihi la ya ba'su, ba dai shi na ya yi tasbihi ya koma ga Allah ba da mu bari shi a cikin kifin hatashin kiyama, amma tun da ya roƙi Allah ya koma ga Allah to babban abin da Allah ke so a gun mumini kenan, ka shiga musifa go no go bala'i ya rufe ta ko ina kamar daurin takula sama da ƙasa, ka bar kowa kuma fadar Allah kawai yana jinka yana maka maraba, don ubangiji ma ya faɗa cewa daga cikin wadanda ake musu automatic amsa addu'a shine al-mutarru wanda yake cikin kunci yake daga cikin damuwa ko yace amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su wa jalakum kullu fawl arad a ilahum ma Allah don ka daga cikin kuncin rayuwa ka daga cikin damuwa kaga sai yaya zakai dunya ta kici yawa talauci ya ke yanki ko to ka rike wannan tazilin kai ta yi sannan kuma sai ka lura waɗanne hanyoyi za a bi kuma a fita ko ko bai bane ya ya kamata kuma ai ana addu'a kuma ana working ana aiki sai ga Allah ka mafita insha Allah dan Allah fa addu'a wa man yattaqillahu yaj'al lahu makraja to kaga in haka kai ga cikin musibar rayuwa to komo makarantar manzon Allah ka nemo addu'ar da ya fada na cewa duk wanda ya shiga cikin bala'i ya rike ta yana yi sai Allah ya fada shi daga cikin akwai wannan addu'a da muka fada yin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kai sai ibadi ba gani ba adadi kawai Allah na ji daga cikin akwai in ka shiga cikin damuwa ko kana tsoron wani abu da zai rike ka marar dadi sai ka fara hasbunallahu wa ni'mal wakeel na fata an gane haka shi kuma ubangiji ya ba mu labari dangane da muhimmancinta da kuma irin abin da ya samu ya faru da sahabbai bayan an yakin Badar gashi an karkashe mutum 70 manyan mutane an jiyo manyan mutane rauni har da manzon Allah a ciki bakin ciki na damun sahabbai ne sun yi rashin manyan masoyansu ga manzansu annabinsu abin kaunarsu an ji man rauni a da zaiwarsu kuma an ji musu rauni sa cikin wannan damuwa da bakin cikin kuma sai labarin shi ya ƙara zuwa ko cewa ai ga nan fa Qurayshawa sun ƙara yin gangan ku za su jiyo zo kuma su tsagawa ko sai Allah ya zifa musu ƙarfin imani a zuciyarsu Allah ya ce alladina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakshawhum yace fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka ce kawai mu Allah shine mu ishin kuma madalla da Allah zanto ne wakilin ka akan ku mana sun dogara ga Allah sun fawwala Allah lamarin su ana cikin wannan kuma Allah ya ce waye zai je ya bincika wannan abin da ake faɗa gaskiya ne ko kan yi baki masa da bakar ce gani ya manzon Allah ko wani ba ce gani haga ne da karfin imanin su da karfin ran su kuma suka tafi suka dawo lafiya ba komai lafiya ba sai Allah saka musu nutsuwa to ita ma ne dan ka rike ta jiyayen da wani bala'i sun karo ka ka rike ta bisa ikhlasi hasbunallahu wa ni'mal wakeel to sai Allah maka mafita a ciki insha Allah sai dai idan dama gwadawa zakai to shi kuma Allah ba a gwada shi na fata an gane to sai kai kai yaqini saboda manzon Allah ne ya faɗa to wani gwaji kuma zakai ai yankan wuka ne an musu gurin ko dan wuka ce bari ungara a to ba a gwada Allah ya wuce a gwada shi Allah ya samu dace zaka da yace kaga wannan na kiran musulmi akan su maida al'amarin su gama da tsammani da fatar nasarar ubangiji kuma su tsaya akan addinin sa in kana so ka samu taimakon Allah to ka tsaya akan addinin Allah ina fata an gane duk yanda bala'i ya rizqi duk wannan kudin da kake cikin rayuwa in dai ka tsaya akan sunnar manzon Allah wallahi sai Allah ya ma sauki sai Allah ya ma afuwa duk tsadar abu da ka ji kasiya in kana bukatar sai ka gama arziki kuma yi ba hikenin ba in dai ka tashi bukatar abin Allah zai koye ma kuma ka siya kai uzurin rayuwarka shikenan an gama ai dan ba mun da ke samu sai ya rika damuwa da galibi din ai ba akan dolar rayuwa bane ko yawanci da dan musifa sai ba kan abin da yake dolar rayuwa bane ba kan abinci bane ko sira wani abu yake so labirin morewa ko lewa kuma abin mai cin kudin bala'i ne duk sai da makansa kuma akai amma abin da yake dolar rayuwa in dai ka bi Allah da gaskiya to Allah ya alƙawarin sai ya azurta ka da shi ba zai fi ƙarfin ka ba zaka ci zaka sha in abu ya faru kuma zaka yi uzurin ka cikin nutsuwa ba tare da ka ji zan kowa kai karamar murya ba to kar rikin da ya wuce wannan duniya babu to amma sai ka dawo tsarin Allah da manzansa shine ce wal istiqamatu ala dini ka tsaya kan addinin Allah Allah ba mu ikon haka din maga mutum ya rude ya gigice to ya bar tsarin manzon Allah ne ya shiga tsarin shirme shikenan kuma sai a bai shi da ra'ayinsa Allah bai gije shi ya ce li yakunu min ansari ko domin su karanta daga cikin masu taimakon addinin Allah kama qala subhanahu kamar da Allah ya faɗa wata aya yace ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya ku masu imani, in kuka taimaki addinin Allah, to Allah fa zai taimake ku kuma zai tabbatar da digalijin ku. Za ku tsaya cikin nutsuwa, imanin ku zai tabbata in kuna kan taimakon addinin Allah. In kuka bi tsarin Allah da manannansa, fafutukar ka kullum yaya za a yi naga cewa a wuni yau na ba da wani abu na tallafin ci gaban addini, a sati ne, a wata ne, a yadi in ɗaura kaina da cewa ya ni a rayuwata me nake badawa wurin tallafawa ci gaban addini, ko kuma sai ka zama parasite kawai, ka zo masallaci an share, an tada inji, an gaggoje ko ina, ko an kunna taron wuta wani lokaci ma, kuma ka zo ka launa ka ji kanshi ya burge ka, ka ji daɗi, kuma ka tafiyar ka baka ba da so sisi ba. To inda duk mutane irin ka ne za a yi masallacin, za a zauna a ci masallacin, to haka kenan kuɗi ake badawa. To kai ma ka bada gurgurin ikonka, a ba ka da kuɗi to bari da safe na zumu mu yi sharan masallacin, mu share, mu kaɗe, mu goge, ba aiki ba ne wannan? Aiki ne shi ma. Kar da ka zama ba ka taimaka a addini kowane irin siga, don Ubangiji cewa wa anfiqu mimma razaqnakum, ku ciyar daga irin abin da muka azurta ku. Dukiya arziki ce, ƙarfi arziki ne, ilimi arziki ne, fasaha arziki ce, duk abin da Allah ya ma arzikinsa to ka taimaki addini ne. Kar ka zama kawai kai baka taimaka addini, sai dai ka zama dan more abin da wasu kai, kai kenan baka samun lada. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Yace wa lamma ku aka ne wa amma yawma darat al ma'arika faqad kana alayhi salatu wassalam aqrabahum ila al mushrikin kama tana imamu ahmad rahimahullahu ta'ala. Malik yace a ranar da aka waye gari za a gabza yakin tsakanin arna mushrikan makka da manzon Allah kuma da sahabbansa. Yace a wannan yinin a wannan lokacin manzon Allah shine a gaban rundunar gaba ɗayan su, duk wani jarumi da kake shi jarumi ne a cikin sahabbai yana bayan manzon Allah, shine commander in chief of the army forces, kuma gashi a filin dagan, gashi a waje, kuma gashi a gaba ba a baya ba. Ina fata an gane, kaga shine shugabanci. Kuma duk yayin da wani wani ta fuskanto mutane to ga shugaba shi ya tare ta, ko amma haka yanzu ma aka tashi sai a tara sojoji bayan Allah kanana sabun iba basu ma kware a aikin ba galibi a kai su wani guwa ta kashe su a banza, su kuma manyan suna can wani guwa a kwanta suna huta dan alawsu tsinsa da za a ba su ma wani ya ci sai dai a gama kiyama. To daɗin abun irin wannan abun ba a gamawa lafiya, za ka ta fama ka tara kuɗin ka tara waye, Allah ya taba ka hukuma iri iri da baka san da ita ba, kuma ƙarshen lamarin da ba ta mutun daɗi. So ba haka manzo Allah karantar ba, duk yayin da bala'i da tsaye sun karo mutane shi yake shigewa gaba ya fuskanci abu. To haka abin da ake nufi kenan, ya zan shushuwa gabanni in wani musiba ta taho to su su ɗauki nauyinta su karewa mabiyansu, ko amma haka mu yanzu ake rayuwa mabiyan ne suke shan bakar azaba suke shan bone da ni'a su ba san ma'ana yi. Allah Ubangiji ya tsawaye ya ce muzalla ya fi kowa kusa da abokan gaba, kamar da hadisi ya inganta Imam Muhammad ya fitar da shi ya ce bi sirrin sahihi isnadi mai kyau an Ali radiyallahu ta'ala anhu qala laqad ra'aytu nama badri wa nahanu naludu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa aqrabuna lil adu. Sayyidina Ali yake cewa na ganmu a ranar gabza yakin Badar gaba ɗaya mun koma bayan manzon Allah a bayan shi muke kuya. Yace jarumin da yake jarumi ne ma yake ki kuya a bayan manzon Allah, wanda bai kai ya kawo yana can can can, ko na ba ta gane da ga manzon Allah ne jarumin jarumai ne sallallahu alaihi wasallam, saboda ba a taba yin yaki ba tare mutum da shi a kan wannan yaki. Kuma ga hi tsakanin yakin bambanci tsakanin bangarorin biyu har ya wuce hankalin mutum, nan mutum 313 ko sha wani abu, can kuma mutum 1000, kuma su wayanta a cikin kayan yaki da shirin yaki, su kuma nan ba shirin yaki aka fito ba, haka akwai afirgita ciki ko ba taɓa yin yaki ba, san ma yakin ba daiwa daga cikin su. So shi yasa kaga abin ya taba su wani iri, tamam manzo Allah shine a gaba gaba sallallahu alaihi wasallam. Yace wa kana min asaddun nas ba'atha, manzo Allah ya fi kowa jarumta da kai farmaki a cikin mu, ma'ana a yakin Badar wanda ya fi kowa gumurzu da kafirai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga ba komai ba ake gadin sa ba. Na fata an gane. Yace wa fi riwayatin ma kana aw lam yakun ahadu aqrabu lil mushrikina minhu sallallahu alaihi wasallam. A wata riwaya yake cewa babu wani daga cikin mu da yafi kusa da abokan gaba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To anan a wata riwaya daban aka ce kafin a fara yaƙi an bayan an yi wancan mubaraza muka faɗa kafin da ya wuce ko, to yanzu me ya kamata a zo a zabza yaƙi? Kuma zala ɗaya biyu ya cika hannu da ƙasa, hukumar ya ce wani ma ya leƙo mar ƙasa, aka leƙo masa sai ya waƙa ta kamar ya yi jifa kenan. Duk mutum 1,000 nan na kafirai sai da take ga idan su har haka, shi ma wannan wani cin nasara ne, wani kuma ka ɗauki ne. Domin ɗan adam babban abin da ya fi ƙima a gurin sai ki kwantar da rayuwar ɗan adam idansa ne. Na fata an gane. Sai yasa sun da ake yarinta wanda ya ƙware a faɗa in ka fi ƙarfi kana za ka sai tsole maka ido. Shi ne ku tsara tsole idan kenan ai. Kaga ya sallame ka ai. Kana ƙoƙarin buɗe ido kuma sai sanya zai rage. Malamai suka ce da wannan hikimar ta manzon Allah sai duniya ta kwaikwaiciya ga su. Manzon Allah ne ya kawo mutane ilimin yin tiyaga. In aka tartar zoma aka rasa za a yi da mutane ana zanga-zanga ko ana wani abu, ba ku yin sanzan tartar a kwantar da zoma ba sai su harba tiyaga. Sai ka ga mutum ya manne a guje saboda idan shi yana neman a makanci. Ina fata an gane. To haka sai Ubangiji ya tura ya sa wannan duk abin ya shiga idanuwansu. Kaga wannan an fara karya lagunsu kenan. Domin idan ke zuba gare yake kallo ba, kaga ya haɗu kuma ga an fara mubaraza an fito kawai za a gwabza. Ƙoƙarin gogewa za ka yi ko ya za ka yi, kana gogewa kuma na ƙoƙarin sare ma hannu ko ƙafa. To shi ne sai Ubangiji ya gaya manzon Allah cewa wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Jifan da ka yi ka yi jifa, to amma ɗaukar abin a sa idan kowa a cikinsu wannan Allah ne abu. Amma haka sai manzon Allah ya yi aikin kenan. Kenan kai maza su ala taimake ka sai ka yi aikin sai Allah ƙara ma. Amma kwanta da dandan ba ka komai. Allahumma rzuquni kamar daka wa suke cewa buwa ko to kagai agai da ka zama kuma wani buwan da bai kenan. Ina so za a yi haka, baka kuma komai, baka sawa, baka sire, kaga wannan ya zama zolaya kenan. To komai sai ka yi himmatu sai Allah ya ƙara maka abu. Ina fata an gane. To wannan sai ƙara kare lagunsu daga nan kuma ka cigaba da gwabza yaƙi, kaga an karkashe idanun da yawa daga cikinsu. Sannan kuma gashi Allah ta ƙara taimakonsa na mala'iku da muka karanta a satin da ya gabata ko. Yace masrawa aduwullahi abi jahal bin hisham. To yanzu an gwab ana cikin yaƙi, yaƙi yarin ta ka kaddara haka gashi mun a filin bazar ana ta kaiwa da kawa. Tara banda ka ji taran takuba da wucewar kibiya da wucewar mashi ba abin da kake ji kawai. Bala'i ya kai bala'i. Kai sabai sun ga bala'i. Yaƙi ne fa gaba da gaba fa. Takwabi da takwabi fa, ba fa irin yaƙi yanzu ba fa na tsoro fa. Ka laɓe a wani guri ka harbi mutum fa ba shi ba ne fa. Bai ganga ba hairi jihar ba irin shi ba ne fa. Gaba da gaba ne takwabi takwabi. Kana gani ma za a tara kan wani kuma ka yi gurin a guje. Shi yasa Allah ya jinjina musu ai. Shi yasa Allah ya nuna matsayinsu ba ƙarami ba ne. Kuma gashi duka zuri'a ɗaya ce a lokacin. Wa'annan kawai arna ne, wa'annan musulmi, amma kuma family ɗaya ne. Auratayya tsakaninsu wasu ƴan uwa ne na jini ma, amma me ya faru? Wannan sun yi imani da manzon Allah, wannan ba su yi imani ba kuma suka yaƙi kansu. Shi yasa Allah ya jinjina duk wanda ya tafi yaƙin Badar saboda ƙarfin imaninsu. Na takwabi. An kana son gani sai ka kalla ai Roman film fina-finan Rumawa. Za ka ga su ne suke faɗa zaki ana irin wannan shirye-shiryen yaƙin doki da takwabi da kayan faɗa na gargajiya. To ka gani ai ba ƙaramin bala'i ba ne. Ba ƙaramin bala'i ba ne. To manzo ba ma bari abu da ya ci gaba ma a filin bom ne za a zo mutum yana wata uwa duniya a tura maka jirgi ba kowa a ciki. Idan zaga muku bala'i duk garin ma su mutu. Ka ga wannan ai fin ƙarfi ne na bala'i ne yanzu dai. Kuma shi wannan abun ba zai ware yaro ko mace ba. Amma a yaƙin manzon Allah ya haramta ya ja layi ba a kashe mace, ba a kashe yaro, ba a kashe mutumin da yake cikin ɗakin bauta ko ba na musulunci ba ne. yana tocinsa, yana mutarsa, ba abin da za a masa. Manzala ya hana sallallahu alaihi wasallam, kuma ya hana a kashe tsoho. Haka manzala ta adalci a duniya. Ta amma yanzu ba mutum ne ya jiho wani bala'i daga sararin samaniya, to wa zai tantance wani da wani ne? Kawai sau ɗaya zai dukkan mai uwa da waje kawai. Ka ji lokacin ɗan kashe mutum 700 dubu da wani abu. Abu ne ke ta faruwa a Falastin kenan a yanzu. Allah ka masa ɗauki don isarsa. Allah kawo ƙarshen wannan bala'i. Abin babu daɗin jin labarin ma baranta na kuma ka gani da idonka. Allah ubangiji ya kawo sauki. Yace ina nake. كان أبو جهل بن هشام قائد حملة الشرك والمشركين. يتي أبو جهل بن هشام هو يتي شيني شوغبا ميقول توتر كافر كما شوغباني أسين مشركا مكة على وقت كنا لقد تم أسو مني مني نقب قبا بدون توتر دا أورا منزل الله صلى الله عليه وسلم دكو توتر دا مسلمي يسكي إيماني دا منزل الله صلى الله عليه وسلم ينا تم قبا قبا yace hamilul alwa wal adawa wal adala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda yake dauke da tuta shugaba ne shi a wurin nuna kiyayya da kuma tutarwa ga manzon Allah da kuma mumine a garin Makka duk wani bala'i da kan musulmai a Makka to shi ne shugaban kullu wannan bala'i yace qad adarra ala liqa'i rasulullahi ko asarra ala liqa'i rasulullahi wa ashabihi fi badr kuma shine ya doge akan cewa lalle sai an je Badar an gamu da manzon Allah an yi abin da za a yi domin da ai mun karanta a baya an taho taron ayari Abu Sufyan shine madubu ya ji labarin cewa an fito za a tare ayarin su sai ya aika mutanen Makka cewa ku taho don ku kare ayarin fatautin ku ko kuma daga nan sai canza hanya dan ya tsira da ayarin sa bisa kaddarawar Allah kuma ayarin sai wuce lafiya kalau sai turawa Udishawa ku dawo daga tafiyar nan domin mun riga mun tsira ga kayan fatautin ya shigo garin Makka lafiya kalau to shi wannan abu da yake a ba za a koma ba Abu Sufyan yace su dawo a bar maganar yaki shi kuma yace ba za a dawo ba a tunda mun riga mun taho dole mu je filin Badar dan mu nuna wa su mun suna nan mu kakkashe su saboda muna da ƙarfi muna da izza muna da shiri idan kuma ba sa nan mu zauna a gurin dan mu nuna dukkan Laraba cewa mu mu ne mun isa a yanka raƙuma a tira kuma a yi kaɗe-kaɗe a yi ba a yi bashasha a yi iskanci yace sai an ji ko mutum ba abin da Rabi'a ya ce masa kawai mu koma yace ba za a koma ba kawai kai matsoraci ne wannan abin da kake faɗa ba kana faɗa ba ne don wani ba kawai dan da kai matsoraci ne ba ta son yaƙi ya aibata shi kaga ma shi jagoranci har sai an je Badar to kuma hikimar Ubangiji ce Allah ya kaddara duk anan za a kashe su duk wani hudu suna arnanci a Makka ana kashe shi a Badar kuma kama manya-manyan su hallo an kashe mutum 70 kuma an kame manyan mutane mutum 70 aka tafi da su garin Madina a matsayin fursunan yaƙi to haka shine dogi akan sai an je Badar an gamu da manzon Allah da sahabbansa fi Badar yace walam yaqbal talib Abi Bakr Abi Sufyan al'uda ila Makka bai karɓi saƙon da Abu Sufyan ya aika mar cewa a dawo Makka ba bada zatul iri bayan fataucin su ko ayarin su na fatake ya riga ya tsira sun wuce wa ayyara Utba bin Rabi'a kuma ya aibata Utba bin Rabi'a hina ashara ilayhi bir ruju yayin da labari ya zo musu daga Abu Sufyan cewa ayarin fataucin su ya wuce lafiya ya shiga garin Makka to yanzu ne ya kamata mu yi dama za mu je dan mu kare ayarin ne to yanzu a dawo gida sai shi ma Utba ce masa mu koma kawai tunda abin da ya kawo mu zamu yi kuma an riga mun tuna sara mu tafiyar mu sai ce kidan Allah sai kawai kai matsoraci ne rago kawai to ya aibata ya faɗa masa munanan kalamu su kuma jahiliyyar Larabawa magana tasirin magana a cikin family ba karami bane za ka kowa yana kaffa kaffa kada ya jazawa zuri'ar sa abun kunya da za a aibata shi ana magana sa da shi ko yasa a zamanin su waka waka take da tasiri idan mutum ya mawaki ya yi beka to ka ka shahara a ƙasar Laraba in kuma aibata kai ma mugun aibi in shahararren mawaki ne ko fita ka waje ba za ka rika yi ba domin kana fita sai abin da ya faɗa na siffofin ka na kaza kawai ya fara ma dariya da shi saboda zamban da ya maka shi yasa ya sa yake cewa lisani sarimun la aiba fi ko yana so zai yi hijai wa Qurayshawa dan ya rama abin da suke mazalla na zambo sai ki ce musu lisani har sai na yake tsari mu suka bi ne a zare in nisa da yake da harsa ka gwara sarar suka bi ma yau ma sauki saboda zai aibata katan da ko a gida ba za ka iya fita ba saboda kwararrun mutane ne su Allah ba su fasahar magana ko kamar da haka da a kasar Hausa ma ana irin wannan abu sai ga aka samu yarinya daya an kama ta tayi wani badala da iskinta na lalata to sai ɗan mata su taru a dandali a mata waka a mata gada to ta shiga uku shi kenan ita wannan duk garin ba mai aurenta sai da kai wani gari a da kenan lokacin akwai kunya akwai mutunci akwai daraja to amma yanzu ba a ga ga mun bala'i kuma sai fatan Allah tsare mu da zuri'ar Allah kare Allah ubangiji kiyaye ina miki wa huwa alladhi ko istaftahama badarin fa qala shi kuma utba bin rabi'a dinnan shine mutumin da ya wuce addu'a a ranar yakin badar kafin a fara gabza yaki in ba ku mun taba kuma mun faɗa cewa malam ya kawo su ne mutum uku na farko da aka yi fara kashewa a yakin badar utba bin rabi'a da dan uwansa Shayba bin Rabi'a da kuma dan su Walid bin Utba yaya da kani ne guda biyu da kuma dan daya daga cikin su aka fara kashewa a yakin Badar to shi wannan Utba din shine da yazo kafin a fara yakin sai wata addu'a da bunyi na ji cewa wai su suna kan daidai suna kan addinin iyaye da kakanni da zama lafiya da al'adun su na asali wai zuwan manzon Allah ya canza musu ɗabi'u da halaye ya kawo yanke zumunci tsakanin yaya da iyaye kuma hi bane ya kawo kaza ya kawo kaza sai wata addu'a ya roki Allah kuma sai Allah kuma ya amsa masa addu'ar bisa akasin abin da ya faɗa shi abin da yake tsammani daban sai Allah ka yi ta kuma a fuskar take daidai ina ba ta an gane yace shi ne sai yace Allahumma ya ubangiji ayyuna aqdalur rahim ko wa atana bima la na'rifu fa'ahinhu al'adila yace ko algadata ya ubangiji Allah duk wanda a cikin mu biyun nan bangarori biyun nan mu zace su Quraishawa da kuma bangaren manzo da sahabbansa wai duk wanda a cikin su shine yake mai yanke zumunci haka sai ya bata manzo Allah ai wai ya yanka masa zumuncin su saboda ya ce a zo abu tsarin Allah a bisa daidai su kuma da zabuwa ta jahiliya mutum yana zaune babban mutum magidanci ya fadi ya mutu to ɗayan da ya haifa za su gaji har matan da yake aure in banda wata aife shi zai gaji matar babansa kuma zai iya kwana da ita to wannan shine sada zumunci wannan bala'i akwai kamar irin sa ma mutumin da zai zo ya zo yarsa da haifa zai je binne ta da ranta dan tsoron wai talauci ko tsoron abun kunya to wannan zumunci ne wannan shine akwai imani ko tausayi a ciki ko kuma ya bunna ɗansa namiji domin duk sun yi wani a jahiliya sun kashe 'ya'ya mata kuma sun kashe 'ya'ya maza suna kashe 'ya'ya mata wani lokaci da zumbar cewa wai su 'ya'ya mata wai wahala ce ɗawainiya ce in aka kawo hari gari ba za su iya ɗaukan suka bi su yaƙi ba kuma in aka kawo hari gari aka tagari da yaƙi ɗiba su za a yi kamar da ake ɗiba dukiya a tafi da su can an sun zama bayi to wajen tsoron kar ta zama baiwa a wani gari in aka yi yaƙi ka duba a ranar ce ba wato sai da kake ta shi kuma da namiji wai ya aiki 'ya'ya uku hudu kuma ga wahalar rayuwa farin shinkafa 2500 misali wai bane saboda haka wai sai tunanin to yanzu wannan yaron in da kai wannan shekarun shi nan gaba wa san manolin sai shinkafa bari to aka shi ya huta ka duba arnin shi fa to kai ga da sai ka san arzikin da Allah zai mar ina ruwanka da shi shalla sai sa laki cewa wala taqtulu auladukum min imlak nahnu narzuqukum wa iyyakum a wani hukumi sai nahnu narzuquhum wa iyyakum mutun ne wanda ka haifa suka fi iyayen su kudi ko bai bane uban tun da ya fice ma a gidan haya yake rayuwa haka ya girma har ya zama abin da ya zama daga baya shi zai sai babansa gida ya gina mar ya saka shi a ciki ya sai mar mota ya kai shi maka ya ba shi jari ya ba shi kudin kashewa nawa kai to da ya kashe shi dan tsoron hira cikin wahalar rayuwa kaga ai da ya asara ba adadi kenan to wai wannan shine sada zumunci danka da ka haifa ka je ka kashe shi amma saboda ne shedan ya riga ya kawata musu ba sa ganin cewa laifi take suna ganin cewa daidai ma suke so haka. Zai tara kuyangin sa mata ya ce, duk ku je ku yi zina ku kawo kuɗi. Na ruwansa shi, shi kawai kuɗi yake buƙata. Ta wani sada zumunci ne, in ya fi in ya je da ƙarfi zai ƙwace abin da ka mallaka, ba abin da za ka iya masa. Babba ya damu shekarun haka suke rayuwa fa. To sai wannan addu'ar ya ce, ya Ubangiji Allah, duk wanda a cikinmu ya fi yanke zumunci kuma ya kawo mana abin da ba mu san shi ba, ma'ana ya kawo abin da ya saɓawa addini iyaye da kakanninmu, ya Allah fa'ahinuhu, ka wulaƙantar da shi Allah ga dace gobe da safe ko. فكان هو المستفتح وكان استفتاه هو عليه شيني يوانن الدؤر كما سي الله يسا ديك الدؤر ديني ما دين أكن يتفار فاتا دون يأك فار كشوا أكا ولا تنتر دي سبو دي ديك أبن دي فتا سنسا تقاري إنا فتا أنغالي يا ذكا شي ما لمي أكوية الدؤر دي إدن كي تادن تي يسان ناكي الدؤر كي لدى بنين الدؤر كان إنا فتا أنغالي أكوية الدؤر دي تادن تي saboda ka sai mutum ya je koyi da bin addu'a. Yace wa Allahu azza wa jalla, sai Allah ya faɗa wannan aya da yake cewa in tastaftihu faqad ja'akumul fatah, idan kuka yi addu'a ta neman a karba muku ko kamar da shone ya addu'a, to ai abin da kuka roƙan ya zo an ba ku. Kuka ce wanne ku kowa yake zumunci gobe a walakantar da shi, kuma ku ne kuma an walakantar da su kuma an kace su, ba shikenan yau. To wani lokaci Ubangiji sai mutum ya abin da ya gida masu rabu da shi, wani lokaci kuma sai ya amsa masa ma a take masa raddi ko masa bala'in da ya nema a kansa da kansa. Ba nan kasa da aka wani boye shi yoyi zai zo sai ya daura Qur'ani guda uku a kansa ko guda hudu ko kun manta shi wani shashasha mai guduma zai ce wa ya Allah, idan izala gaskiya ce, Allah ka sa ya hatsarin mota, Allah ka sa ya raga-raga, Allah ka sa ya kaza kaza, kuma duk abin da ya nema kansa irin shi Allah ya ba shi. To bayanin shi kaɗai mana, ko wani ma san hima da ya taɓa, kuma hima dai ya same shi. Shi yasa ta Ubangiji ba a masa haka ne, Allah ya wuce haka ne. Ka roƙi Allah ta yadda ka tsira ma yaronka da abin da wani yake, ko mene ne har kana cika bakinka, kai din kana da yaƙini na kanka taɓe ne abin Allah. Abdullahi bin Abbas yake cewa, da na san Allah ya karɓi aiki na ƙwaya ɗaya, yana so koya wa duniya tarbiya ne fa, in baka ba sabon Allah ne ko. Ga addu'ar da Annabi ya ta masa iri iri na nuna cewa 'yan aljanna ne, ma an duk an sassame su. Ya ce, da na san Allah karɓa addu'a ta guda ɗaya, da zan yi tsananin murna. Aka ce, me yasa? Ya ce, ai saboda Allah ya ce, inna ma taqabbalallahu minal muttaqina, Allah na karɓan aiki ne kadai daga gurin almuttaqin. Kenan in har Allah karɓa aiki na, na zan muttaqi kenan, to zan yi murna. Aga yana koyawa mabiya cewa tsakaninka da Allah kullukan to kana ne jin tsoron hukumar Ubangiji. Kar ka ba ka garanti cewa kai din dan aljanna ne, wannan kuskure ne. To shine aikin da gaba ɗaya, idan Allah ba kai rushe lokaci ɗaya ba, abu ɗaya za ka faɗa rusa aikin gaba ki da ya zama haba'an mansura. Allah ya ce, wa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura. Saboda haka Ubangiji ya girma haka, babban burin dan adam ko fatan da zai riƙa kansa shine, Allah ka sa ni tuka da imani. Kullun kana nan addu'a dan shi ne ƙarshen abin da Allah yake bukata a gunka. Da ka zo mutuwa ka mutu akan imani, to wannan shi ne kara bauta. Amma ganin cewa ku ne kuka kawo izala, kuka kawo duk wannan ba abin alfahari ba ne, ba hawan ba ai, tunda baka mutu ba yanzu ai, ka bari sai ka mutu a yabe ka sai baka, kuma baka fatan Allah sa abin ya bi ka. Amma ka ce ku ne kaza, Allah baya son wannan abu. Kullun ka tafi a layin cewa ko Allah ya karɓa, Allah ka jiƙa mu, Allah ka yafe mana, Allah ka mana afuwa, Allah ka amsa mana. To sai Allah ya amsa mana din insha Allah. Yace wa in ko wa in ta'udu na'ud in tafawwakar lakum wa in tantahu inda bakui kukun hannu daga yin wa'ancan irin addu'o'in da kin da dakun hannu daga bari yau manzon Allah abin da ba Allah baya so, to da ya fi muku alkhairi. Amma wa in ta'udu na'ud, in kuka sake irin haka, mu ma za mu sake muku irin haka, ba shi kenan ba, in kuka kara za a kara muku. Kawai ka ce wa ya Allah, idan abin da wane yake kai gaske ne Allah kamun kaza, wannan ai hauka ne, ina ruwanka? Ka roƙi Allah, ya Allah in yana kan gaskiya tabbatar da shi da ni gaba ɗaya, in aka tabbatar ka Allah shirye da shi, ba shi kenan ba ne? Kuma in kai mai san Allah da gaske ne, kai azama bai san kai ba, ka taya cikin dare kace ya Allah ko sai addu'arka da kai sai Allah ba wanda yasani sai ubangiji amma ka fita cikin bainar jama'a kana cika baki kana hauka wai idan ka zaga kane Allah ka daura masa kaza ai za kansa alkabai kuma duk abin da ya siya Allah ya sayar masa sai ubangiji ya fi karfin wasa ubangiji baya son shi shiga cikin lamarinsa musamman al'amari tsakanin bawa da ubangijinsa kar ka shiga shi ba ruwanka kamar sa fatan shiga ka gan shi akan bata ai dan uwanka ne musulmi kuma manzo Allah ya ce al muslimu akul muslim to sai ka masa addu'a Allah ka shiryar da shi mu ma ka shiryar da mu Allah ka tabbatar da mu akan imani ka tsare imanin mu su kuma ka shirye shi ya Allah shikenan kai abin da Allah yake so to sai Allah ya amsa kaga ya shirye shi kuma kai ma ya kara maka shirya amma kana ganin cewa kai ne akan daidai sai akan bata har kana gadara da haka to sai Allah ya shirye da shi kai kuma ya bata aikin ka nawa akai to Allah ya tsare imanin yace walan tuguni ankum ko menene fiyatukum sha'an walau kasra yawanku ya tanadin ku bai muku amfanin komai ba sun taho mutum dubu da kayan yaƙi da shirin fada da mummunar niyya to ya musu amfani bai musu amfani ba Allah nuna musu iyakarsu ya ce wa annallaha ma'al mu'minin sani lalle Allah sun nasarar Allah taimako na ubangiji yana tare da mu'minai ne yawa baya sa nasara a yaƙi imani ne da yi dan Allah ke sa samu nasara a yaƙi saboda haka jiyon masu yaƙin da tattalinsu in suka farwa wanda suke kan gaskiya a tsarin manzon Allah to za a jima ana yi amma ƙarshen lamari sai Allah ya walakantar da su waɗanda suke kan abin da ba gaskiya ba don ubangiji ya faɗa mana cewa alladhina kafaru yunfiquna amwalahum li saddu an sabilillah fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladhina kafaru fi jahannama yuhsharun za su tafi da dukiyoyi su ta abubuwa don su kare mutane kar su bi addinin Allah za su yi tai amma ta zanta musu a ƙarshe mai asara kuma a durmusa su a tattara a kansu addinin Allah sai ya tabbata akan tsarin da manzon Allah ya karantar da shi abin ƙasa insha Allah Allah ya samu dace ya tafi sahihaini an Abdurrahman ibn Auf annahu qala bainama ana waqifun fi safi yawm badr ya ba cikin sahihul bukhari da muslim haka ce daga Abdurrahman ibn Auf ba an san shi ba babban sahabin ko yace annahu qala shi ke cewa bainama ana waqifun fi safi badr yace ina tsaye a safin yaki a yakin badar ranar yakin badar yace nazartu an yamini sai na dubi dama na wa shimali ya waye ga ya kalli daman sa ya kalli hagun sai ga a cikin suwa yake ko an yi shirin yaki za a gubza ga safin arna ga safin musulmi sai ya kalli dama da shi ya kalli hagun shi ko ya ga da suwa yake tare a lokacin yace fa idza ana baina li gulamai min al ansari sai ga gani a tsakiyar waɗansu matasa samari yan Madina na bangaren dama da shi wani saurayi ne gwarzo na bangaren hagu da shi wani saurayi ne shi ma gwarzo yara ne matasa kanana duk yan Madina ne nan ayyusu ay asnamu asku asnanuhuma ita masu karanci shekaru yara ne matasa yan bana bakwai kenan ko irin samarin nan yan 17 zuwa sama domin zan Allah baya zartar da mutum ya tafi yaƙi sai ya kai shekara ya kai min shekarun balaga daga 15 zuwa sama to sai a ba shi dama ya tafi yaƙi amma wanda bai balaga ba manzo Allah baya bari da yaƙi saboda kare ƴancin dan adam sallallahu alaihi wasallam kaga aikin addini ne fa yaƙi za a tafi da jihadi amma kawo mutumin da bai balaga ba sai ce kai ka koma kai hakuri ko sai ka ƙara girma sai je kai ta addu'a Allah ba mu nasara sai tafi sallallahu alaihi wasallam yace tamannaitu law kuntu bayna adlail minhuma yace nayi fatan dama ni ma ko na ina irin tsaran su ne ma saboda shi ya girme su faga madani ahaduhuma fa qala ya am hal ta'rifu aba jahlin yace ina cikin wannan tunanin sai ɗaya daga cikin sai taba ni yace mun ya am laraba sa da wannan irin tarbiya idan mutum ya ga kai babba ne ka girme shi bai san ka ba bai san sunan ka ba kawai sai ce maka ya am kamar ka ce baba saboda an ne ai dangin baba ne ko to kamar ka ce baba saboda bai san ka ba amma san kawai ka girme shi ka kai matsayin ka aife shi sai ce maka baba sai dai taba yace baba ka san Abu Jahal su ga ƴan Madina ne suna jin tarihin Abu Jahal da irin bala'i da cin mutuncin da ya ce manzon Allah da kuma mu'mini a garin Makka yanzu gashi an taho yakin Badar sun san an taho da shi to ba san shi ba saboda ka me burin su wanda ya taba yi manzon Allah abin da ba daidai ba yanzu su sun fito yaki sai sun kashe su kawai yin taje din su ka san Abu Jahal kafin ya bashi amsa ko faqala ya am hal ta'rifu Abu Jahal yace ka san Abu Jahal qala qultu na'am yace masa eh wa ma hadathuka ilayhi ya ibn afi yace to ina san shi me kake so kai da shi me kake so a gurin shi ya kai dan uwana tunda yace masa baba ko kuma me yace masa dana ke kaman kace ya dana shi ya ibn afi dan uwana tunda ka yarda ni ammi dinka ne in kace ammi ne kaman kanin baba ko yayan baba to haga kuma sai bashi amsa a madantu ya dan uwana me kake bukata a gurin Abu Jahal me kake son yi a gurin shi qala ukbirtu annahu yusabbir sallama yace an ban labari ne cewa ya cutar da manzon Allah ya yi batun ciwo manzon Allah shi yasa nake so in gan shi yace waladi nafsi biyadihi la in ra'aytuhu la yufari'u sawadi sawadihi hatta yamutu al-a'dal minna yace wallahi na rantsi da wanda raina ke hannunsa in har na gamu da shi to ba zan gushe ba ina tare da shi za mu ta fafatawa sai ɗaya daga cikin mu ya mutu ma'ana ko ni ko shi kaga imani kenan matasa ne saboda ne sun ji labari ya faɗi munanan kalamai game da manzon Allah shine asabu a larabci haka ce asabu ba ana nufin wai ashariya ba haka ko asalin bahaushe ma ai in ka ji ya ce ashar to wannan shi kai an ce shi sai ka ce ayyan maguzawa bahaushe na asali ba yin ashar hausa fulani ba sa yin ashar sai dai su ma abinda fada aka ma kamar a ce gidan ku haka za ka san cewa abinda kake ka daina ba a so amma zagin ka aka yi ba zagin ka ba amma kuma an hana ka abu an matsawa ko ba ka bane ta gidan ku ko a ce malafar uban gabo to ka gani ai ba zagin ka dai aka yi ba amma fito da ashar karara wannan maguzanci ake cewa abin ba bahaushe bane ba ma guje ne ma'ana arna a cikin Hausawa wanda ba su da addini su suka kawo wannan abu amma asali da ba za ka ji babban mutum ya yi ashar ba idan yanzu ga sha biyar zama bala'i annoba musifa Allah ubangiji ya tsare mu ashariya munana gunduma bakin mutane maza da mata wani abu bakin jikin mace tana goye da ɗanta jariri yana ta kuka a bayanta ko ya dame ta a cikin kasuwa sai ta gunduma masa wata mummunar ashariya a cikin kasuwa cikin al'umma to kaga yanzu wannan ta ba kan talatin cewa ita ba mutum mai kirki ba ce Allah ubangiji ya kiyaye shi ya saka ce duk wanda yake so ya yi aure to ya je ɗauki mace mai kunya kunya a gun mace ya fi muhimmanci sama da komanta ya fi ilimi muhimmanci kunya a gun ya mace in baka aure mace mai kunya ba ka yi asara kuma ka yi gawa kuma sai ka sha bakar wahala saboda za ta bar abu da yawa saboda kunya da daraja na fata an gane karka damu da yawan karatunta da wani wa duk wannan ba shi da tasiri sosai kunya ta fi tasiri ta fi muhimmanci akan komai da take da shi ta fi canta ta fi ilimin ta fi komanta amma mutum mallan tsiri-tsiri ta kwalla maka idanta a cikin idanta na ruwan gorin lakira subhanallah ku yi double eyes da ita kawai wai sai dai kai ne zaka tunkar da kanka ko kuma ka huda kanka to haka na kamata kawai kamar ka gane sai ba matar aure mace wannan ko ina ba ku lake ne fa samari fa zaka yawo dai karka je ka rinin wannan fa ka sai waye ya ce wani malami ma ya ce kai asalin mata yan aljanna su ne algafilat wanda kuke ce musu wawaye ba su waye ba to su ne matan aljanna wayannan waye masu ido a tsakiyar kan wannan sai a hankali sai dai Allah shiryar na fata an gane don ubangiji maza ne ban maza cewa ne musanatu ghasilatiku yawa shine haga innocent mata kenan duk ba san kuma ba tana da kunya ba san ma'awar rayuwa da yawa amma mace ta goge ta yi kilin ta yi har kuma mata hada ai sai a hankali so haga mutum ya kamata ya san me yake ci sai suka ce yace wallahi na rantsi da wanda raina ke hannunsa in har na ganshi la yufariqu sawadi sawadihi inuwa ta ba ta bar inuwarsa ba hatta ya mutu azala minna, sai mai gajeren kwana a cikin ya mutu, ma'ana ko ni ko shi. Tun da dai har na ji labari ya yi faɗin munanan maganganu game da manzon Allah a Makka, ya cutar da manzon Allah da maganganunsa, to wallahi ba zai rabu da shi ba. Ko ina yake yace fata'ajjabtu lidhalika. Abdurrahman ibn Abi Katsa sai ne mamakin wannan magana, gashi yaro matashi yace ina cikin mamaki. Fa gamadanil akaru, sai ɗayan ma da yake bangaren hagu wal Allah shi ma sai taba ni. Fa qala, sai yace mithlaha, ya faɗi irin abinda abokinsa sun ya faɗa. Yace ka san Abu Jahal? Ina san shi. Me kake nema abunsa? Yace na ji an ce ya faɗi munanan kalamai game da manzon Allah, wallahi in na gamu da shi to ko ni ko shi Allah ba za mu bar shi ba. Kale yake cewa falam an shab, ina cin wannan abun ba an ɓata lokaci ba. An nazartu ila abi jahl yazulu fil nas, yace muna wannan maganar kawai sai na hangi Abu Jahal gahi san a cikin kawgar arna, yana kaiwa ya kawo sun kaseta da ji da kai da dagawa da izza da nuna cewa su ne manya, yau za su ta gawa, yau za su ta burin su. Yace kawai sai na hangi su gashi nan a cikin mutane, yana kaiwa ya kawo. Fa qultu, sai nace ina ala tara yani, kuna gani ku kalla, sai nuna mushi ala kuna gani ku kalla nan, hadha sahibukum alladhi tas'alani anhu, to wancan shi ne kuke tambaya ta game da shi. Kun ga wancan mutumin, suka ce ita ce sau shi ne, ita ce wannan shi. Kale ke cewa ko ina ne fandarahu fadarabahu bisaifihima, yace yana faɗa musu wannan kawai suka zabura gaba ɗaya su biyu kamar an harba su. Matasa ne su ko su ɗan mutuwa da daɗi ne ko a san musaurayi? Yace mu ɗan mutuwa da daɗi ne, ba ƴan san rayuwa ne ba. Amma mutum za ka ga a ƙa'idar soja, a yan kusa ɗauki yaro matashi andaid domin ba shi da tsoro, baya fargaba, kawai shi gogo ne, ba abin da yake tafi ko kuma an masa bayanin latoci cewa shi kaɗai ma zai tada duniya. Aka sai ga mutum a kuma sai ga maka cewa ai ita mutuwa in ma baka mutu a fagen daga ba za ka mutu a banza ma a kwance, ko kana ɗakin ka ma wani mutu ta kura ta fasa ɗakin ta kashe ka nawa kai babu adali, kaga baka mutu da izza ba a ta kirga musu maganganu. Amma tari ya san kusan saurayi matashi ko yawwa ta ɗauke ka a tafi shi kenan aje ake. Yace kawai ina faɗa musu suka tashi kamar wasu zakoki a wata ruwa, yace inda ka san wasu zakoki suka yi sufa suka fita a guje suka yi kansa, kawai kan kace mai sun gama da shi sun tattare da takobinsu kawai kamar wani waliya, suka masa munanan raunuka da ke mutu. Yace fandarahu bisaifihima, bisaifihima suka duke shi da takobinsu hatta qatala, su kashe shi. Sun mantarafa, suka juyo suka dawo ilar sai suna magurin manzon Allah. Fa ko eh fa akbarahu nani ni nan kamun yagoyi, fa suka ba shi labari. Fa qala, sai manzon Allah ya ce ayyukuma qatalahu, to waye a cikin ku ya kashe shi? Fa qala kullun wahidin minhumma, sai kowanne ya ce ni ne. To ai shi kowa kansa kawai ya gida lokacin, kuma sun yi aksin din a lokaci daya, kuma sun tafi a lokaci daya, kuma sun yi sarar lokaci daya, har kowa da cikin kuma kowa ya sarar kuma ya samu inda yake so taron. Sai manzon Allah ya tattau, shi ke nan yanzu kawo takubin ku, kun goge din da yake ciki suka ce mu goge ba, sai ku kawo na gari. Sai kalli takubin, kaga wani ilimi ne manzon Allah, saran takubi ma da za a yi ya san wani sara ne zai ji illata mutum sallallahu alaihi wasallam. Sai ya kalli takubin wannan, ya kalli na wannan, ya ce ku bin ku kai shi gaba daya, saran da kai kai ya kai haji amma bai kai a mutu ba, kai masa na kai kadai da kai a mutu ba, mutum da sun haɗu su biyu sallallahu alaihi wasallam, sai aka musu hukunci ko? Fa qala kullu wahidin minhum ana qataltuhu, fa qala hal masahatuma sayfahukuma, ko sayfahukuma, yace to kun goge takuban naku ne? Fa qala la, suka ce a. Manzo ila safaini, sai kalli takuba guda biyu. Fa qala, ko ina ne? Kilakuma qatalahu, ku duka bin ku kace shi. Faqada bi kalbihi li Mu'adh bin Amr bin al-Jamu, ko wa waye ne? Ibn Abdullah, Mu'adh bin Amr bin al-Jamu wa Mu'adh bin Afra, yace sai ya bada salbahu kayan da yake jikin sa. A kaidar manzo Allah idan aka tafi yaki yana yawan matasa yana yi wa jarumin soja wani abu kamar attikar ta shi dan a kara masa karfin gwiwa, sai sai duk wanda ya kashe ɗaya daga cikin arna to duk abin da yake jikin arnan na kayan damara da takobin sa da kwalkwalin sa da rigar wadin sa da wayadin su domin su arna suna da izza. In ya tashi sai dauko ta hula irin ta tatsin nan crown wata ma an mata azu da lu'ulu ko diamond ko zinare. Takubin da yake amfani da shi kan takubin wurin riƙewar wani zinare ake fitawa saboda ji da kai da isa ko irin belt da yake damara da shi a ɗaure su shi in aka saka silke rigar yaƙi nan nasu sai ka samu wani kan belt din nashi gold ne sukane da dukiya mai yawa wani kuma garkuwa da yake amfani da shi gurin kare tara da suka da ake masa za ka samu akwai ado da ake musu na zinare ko azurfa su abu ne mai tsada. Daga sai duk wanda ya kashe ɗaya daga cikin abokan gaba to duk kayan da yake da cikin abokin gaban nan na wanda ya kashe shi ne wannan baya cikin ganima. Kaga wannan kamar an bashi wani award ne, an bashi wani allowance ne, na fata an gane. Kuma wani tsarin akwai shi hata a tsarin sojoji da ake yi to sai dai wani lokaci saboda yanayin shugabancin gashi ne sai ga kai ka taɓa ƙarin ma a banza. Amma ana yi soja ka da wani samu karsashi ya samu yin abu da gaske sai ce to duk kayan da yake jikin abu jahal na daraja na ƙima to su biyun aka ba su karaba. Su waye ne? Sai Mu'adh bin Amr bin al-Jamu da kuma Mu'adh bin Afran, sunan su duka Mu'adh. Duk sai ba su karaba wannan kayan sallallahu alaihi wasallam. Ka gani lokaci yayi to sai mu tsaya a nan, babu damuwa insha Allah sai mu tsaya a nan. To haka haka manzo Allah yake yin abubuwan ana tafiyar da mutane don a ja hankalinsu su bi tsarin Allah da manzansa. Aga sun yi bujinta ga baki ɗayansu, sun yi ƙoƙari ga baki ɗaya, kuma ka tabbatar musu cewa sun yi aikin duka su biyu. Kowa yanzu hankalinsa burin ya cika, ya kashe babban maƙiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ƙara musu yarda ga baki ɗayansu. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.